Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 13 ga watan Yuni 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Yusuf ba makanin labarai.
To Hafiz, an lalata wasu manyan jiragen ruwa guda biyu masu safara ko kuma masu jigilan man fetur. Kana kuma an samu wata gagarumar sojoji, wani ana gudanar da wani atisaye na waɗansu sojoji na ƙasashe kusan 18. Yan jam'iyyar Democrat kuma Amurka sun nuna damuwarsu da irin kalaman shugaban Amurka.
To kanin labaran kenan. A Jamhuriyar Nijar an fara wani taron wasu 'yan majalisu na duniya a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya akan yaƙi da ta'addanci. Ko me taron ya maida hankali a kai?
Za su bada shawarwari ga irin tsari da ayyuka waɗanda ake iya ƙaddamarwa zuwa ga jama'a na karkara domin a kawo masu sauƙi a cikin matsaloli waɗanda suka dame su, waɗanda yawancinsu ta'addancin nan yake haddasa su.
Haka kuma za a ji cewa mutanen birnin Kwanni a jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar da suke kan iyaka da ƙaramar hukumar mulki ta Isa a jihar Sokoto, Sokoton Najeriya, sun fara mayar da martani game da fargaba na harin da aka kai a ƙaramar hukumar mulkin ta Isa a jihar Sokoton. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An lalata wasu manyan jiragen ruwa guda biyu masu jigilan man fetur da aka kai wa hari a yau Alhamis a kogin Gulf na Oman. Wani muhimmin mashigi ne wanda zirga-zirgar jirage da ke bakin tekun Iran. Hukumar sufurin jiragen ruwa ta kasar Norway ta ce an ji ƙararrakin wasu abubuwa guda uku na fashewa wanda suka fashe mai kama da nakiya akan jiragen ruwan kasar mai suna Front Alta. Jim kadan bayan da aka kai wani mammunan hari makamancin wannan akan waɗansu jirgin mallakar kasar Singapore da ake kira Courageous. Bataliyar sojojin Amurka ta biyar da ke Bahrain ta ce ta soma kai agaji ga waɗanda abin ya afkawawa. Biyo bayan wannan tun bayan biyowarsa ta fara kai agaji waɗanda aka ce sun kama da wuta, kuma jiragen sun kama da wuta a cikin tekun. Haka kuma kamfanin dillancin labaran Iran na gwamnatin Iran ya ce sojan ruwa na Iran sun ceto mutane kimanin guda 44 daga cikin jirgin. Har zuwa yanzu dai ba a tabbatar da irin makaman da aka yi amfani da su wajen kai wannan har-haren ba. A bangare ɗaya kuwa an soma wata gagarumar atisaye na waɗansu ƙasashe 18 a tekun Baltic. Sai dai kuma manyan jiragen da ke sahun gaba a ci gaba da wannan atisayen ba waɗanda aka girke ba ne na dindindin a tashar can da ke can ƙasashen Turai, wanda aka girke ne daga nan jihar Virginia a nan ƙasar Amurka su ake amfani da su. Wannan atisayen da aka saka wa suna Baltic Operation ko kuma Baltops shi ne atisaye mafi girma a ƙasashen Turai da ya kunshi jiragen ruwa 50 da jiragen ƙarƙashin ruwa 2 da jiragen sama 36 tare da sojojin sama har su guda 8,000. Waɗannan rundunar da suke gudanar da wannan atisayen sun kai zuwa mutane kusan 21 da za a kammala. An fara shi ne tun a ranar 21 ga wannan watan, wanda za a kammala idan Allah ya kai rai a ranar 5 ga wata mai kamawa. 'Yan jam'iyyar Democrat da a nan Amurka sun nuna damuwarsu baya ga bayanan shugaba Donald Trump ya nuna cewar a shirye yake ya saurari duk wasu miyagun rahotannin batanci da za a kawo mishi daga kasashen ƙetare akan abokan hamayyarsa. Har ma yake cewa yin hakan ba wani abin damuwa bane, zai iya ba shi dama don ya san irin abubuwa da suke yi kuma bai zama shishigi ba a harkokin zaɓe. Ina ganin akwai buƙatar sauraron irin waɗannan bayanan, kuma ni ban ga wata illa akan hakan ba, a cewar Donald Trump lokacin da yake hira da wakilin gidan talabijin na ABC News a jiya Laraba. Shugaban na Amurka Donald Trump ɗin ya ƙara da cewar idan wani ya zo maka da bayanai daga ƙasar, misali daga ƙasar Norway, ya gaya maka cewar yana da wani bayani da ya shafi abokan adawanka, ai za ka so ka saurara. Da aka tambaye shi akan kuma zai so ya ji, ai zai so wani labarin shishigi akan zaɓe, sai ya ce ai wannan ba katsalandan ba ne, ai duk 'yan majalisun ma su ma suna yi. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Al'amura sun dawo daidai a birnin Khartoum, inda aka sake buɗe shagoguna da kasuwanni da kuma zirga-zirgar ababen hawa a kan manya-manyan tituna, bayan da ƙungiyoyin adawa suka kammala tarurrukansu a game da zanga-zangar da suka yi, waɗanda har mutane ba sa zuwa wajajen ayyukansu. Nan ba da jimawa ba ake sa ran wakilan masu zanga-zangar za su sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin gwamnatin mulkin soja ta ƙasar akan hanyoyin maslaha. Sojojin dai da ke riƙe da mulkin ƙasar tun bayan da suka tumɓuke tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir a watan Afrilu sun yarda za su saki fursunonin siyasa, a cewar jagoran sulhu na musamman daga ƙasar Habasha Mahmud Diriri. Wani harin ƙunan baƙin wake da aka kai a gabashin ƙasar Afghanistan ya hallaka aƙalla mutane 8, ya raunata wasu 12. Jami'an sun ce daga cikin waɗannan farmaki ya afkawa a yau Alhamis ya shafi har da jami'an tsaro da dama. Wannan al'amari da ya faru ne a kan wata hanyar da ma'aikatan tsaro ke gadi a garin Jalalabad, babban birnin lardin Nagad da ke kan iyaka da Afghanistan da ƙasar Pakistan. Wani jami'in 'yan sanda ya gaya wa gidan rediyon nan na VOA cewar daga cikin waɗanda aka kashe har da wani babban kwamandan nasu, har zuwa dai yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Kodayake wannan lardi dai yana kusan da inda 'yan ƙungiyar Taliban da IS suka fi ƙarfi.
Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, wasu 'yan majalisar ƙasashen Afirka sun fara gudanar da wani taro a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Majalisun Ƙasashen Duniya ta UAP, domin nazarin irin gudunmuwar da majalisun ke iya bayarwa a yaƙi da ta'addanci. Ga rahoton da Sula Mumunu Barma ya aiko mana daga Yamai.
Sanin babban kusancin da ke tsakanin talakawa da masu wakilcin al'umma a majalisun dokoki ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar haɗin kan majalisun ƙasashen duniya UAP shirya wannan taro na haɗin gwiwa da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar domin samo amsar wasu ayoyin tambayar da ke da nasaba da matsalolin ta'addanci, inji ɗan Majalisar Dokokin ƙungiyar sai dawo Bukari Sani Zilli.
Da jimawa ya kamata a ce an yi gamuwa irin wannan. Ya kamata mu da muke wakilan al'umma mu san da kan cewa menene ya kawo wannan tare zaman tsaye, menene yake sa waɗanda 'yan uwa namu suka ɗauki makamai, yaya za a yi wanga a ba a tsaye da shi, yaya za a yi a ci gaba cikin yaƙi da waɗanda suka ɗauki makamai.
Samun haɗin kan majalisun dokoki wajen ɗaukar wasu muhimman matakai a ƙasashen demokradiya wani abu ne da ya zama yau gwamnatoci tilas. Saboda haka mataimakin shugaban majalisar dokokin Niger Irosani ke cewa majalisu na da rawar takawa a yaƙi da ta'addanci.
Suna da hulɗa ta ƙudda-ƙudda waɗannan talakawa, kenan suna iya faɗakar da su a kan irin matakai waɗanda ya kamata a ɗauka don a yaƙi da ta'addanci. Sa'annan kuma suna iya lura su sa ido ga irin dukkan aikace-aikace da matakai waɗanda gwamnatoci suke ɗauka domin a yaƙi da ta'addanci. Sa'annan kuma suna iya kawo shawarwari su ce ga irin dokoki da matakai na shari'a waɗanda ya kamata a ɗauka domin a ga an yaƙi ta'addanci sosai da sosai. Kuma a ƙarshe za su ba da shawarwari ga irin tsari da ayyuka waɗanda ake iya ƙaddamarwa zuwa ga jama'a na karkara domin a kawo masa sauƙi a cikin matsaloli waɗanda suke dame su. Waɗanda yawancinsu ta'addancin nan yake haddasa su.
Zurfafa bincike domin gano ainihin tushen makaman da 'yan ta'adda ke amfani da su na daga cikin hanyoyin da ake ganin za su taimaka a murƙushe ayyukan ta'addancin da suka addabi jama'a.
Wai waɗannan makaman a ina ne ake kera su? Bisa kan raƙumi ake kawo su? Bisa kan shakkai ake kawo su? Bisa kan jirgi ake kawo su? Wane ne ke kawo su? Daga ina ne suke hitowa? Wace ɗauko suke kawo? Wace saida su don ya samu mi? Mu abinda muke fata zaman lafiya.
Ƙasashen Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Cote d'Ivoire, Djibouti, Mali, Maroc, Niger, Senegal da Chad ne ke halartar wannan taro da ke kammala gobe Juma'a, yayin da Italiya da Kenya da Autriche ke wakiltar kwamitin tuntuɓa na ƙungiyar EUP a matsayin 'yan kallo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gai da Salamu Muna Barma. To har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar din, inda mutanen birnin Kwarni na jihar Tawa da ke kan iyaka da jihar Sokoton Najeriya suka fara nuna fargabarsu tare da mayar da martani game da mummunan harin da aka kai a ƙaramar hukumar mulkin Isa ta jihar Sokoto da ke iyaka da garin. Daga birnin Kwarni ga rahoton da Haruna Mammanu Bako ya aiko mana.
Tun lokacin da waɗansu mahara suka kai farmaki a ƙaramar hukumar Isa ta jihar Sokoton Tarayyar Najeriya, jama'a a birnin Kwarni da ke kasancewa gari na jihar Tawar Jamhuriyar Nijar mafi kusa da jihar Sokoto sun ka soma mayar da murtani game da nuna fargaba tare da kira ga mahukunta da jama'a da su ɗauki matakan aiki wa juna domin lura da ababen da ke kai suna komowa na tsaro.
Ina laƙari suna Usman Barle, ina ja hankali ga jama'a kamar mun ji abin da ya faru ga ƴan uwanmu makwabtanmu, to shi ne muka shara ra'ayinmu ga jama'a. In dai mutum ya ga baƙo ejiya wadda bai tabbato ya kamata ya hanzarto shi magana saboda a samu kulawa ga wannan abin. To su ma jami'an tsaro muna kira gare su ma ya kamata wannan aiki nasu ne na cewa ya an ga mutum ko ya buɗe gida ko ya to ya kamata a san shi wannan wane ne ya shigo daga ina ya to kuma miya matsayin zaman shi cikin Nijar.
Na Ahmadu Ali, abubuwan da ke faruwa da makwabtanmu muna son mutane a kiyaye a sa ido a sa tsaro saboda gaskiya wanga al'amari duk in kana jin shi kusa-kusa to zaka ji shi ya kawo gare ku kiyaye da baki masu shigowa.
Sunana Zakara Adam. Wangare tashin hankali da ke faruwa Isa, muna fatan Allah ya tsara gaba kuma ya kiyaye. Kira ga jami'an tsaro namu na Nijar na Najeriya su haɗa kansu su ba da kula sosai yanda ya kamata ga jama'a.
Ganin cewa iyakar tana da yawa tsakanin birnin Kwarni da Najeriya, kuma ga wannan danyen labarin shi yasa a wani lokaci da ya ziyarci garin na birnin Kwarni akan maganar ta tsaro ministan cikin gida Bazoum Mohammed ya ce gwamnatin jamhuriyar Nijar ba za ta warganta ba domin ɗaukar matakan tsaro a wannan yankin, ganin cewa akwai mutane masu aikata ayyukan asha a wannan wajen.
Yanzu haka muna da police, muna da gang yaro 1000 da ake ma horo, muna da gendarma wajen 600. In aka kare horon nan nasu za mu mu aika su kuma za mu kawo adadi mai yawa nan yankin na Kwanni saboda Kwanni tana da iyaka da Najeriya mai tsawo kuma kasa ce inda mun san hakullum an samu matsala dangane da tsaro saboda akwai mutane masu fashi da makami akwai mutane masu saida miyagun kwayoyi akwai mutane masu sace-sace motoci masu sata moto amma hanya ce muka gano cewa adda kuri inda ana sata moto kuma aka saida su wannan kudin nan da ake amfani da su ta wannan hanya mai mara cewa kudi ne na ɗan ta'adda
sai dai a cewar Alhaji Mamman Dan Yaro hukuma yana da kyau ta rinka bada kariya ga masu neman mata labarai
wa'an gari abu ya rutsa da su muna fata Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu su ji kokarin da za su yi ne na farko su ba hukuma haɗin kai sannan ita hukuma kuma ta dura ba mutum ya zaka shi ba da kasan ba yau kana ya gani wani abu ka hodi abu na aibi kuma a saka gaba a kama zirgaga da kai abu sai zama tsoro tsakanka kenan gobe ko kaga wani aibi ba ka iya
wannan iyakar ta jihar Tawa da jihar Sokoto Najeriya ta janyo taruka da dama a can baya game da wannan matsalar ta tsaro domin toshe dukkan wata kafa wa mahara ta arcewa ko da sun aikata danya aiki kuma abu ka musu gabanin dukkan wani yunkurin su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 16 yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirin mu na gaba
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci Acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a Hausance wata cuta ce dake aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barkanmu da wannan lokaci
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci.
Acute leukemia wani gungu ne na wasu cututtuka na sankarar jini wato kansar jini. Abin da yasa ake kiransa acute saboda a likitance an samu bambancin akwai acute akwai chronic akwai wasu abubuwa kada inda masu saurare da su. Amma dai su acute leukemia suna da dan dama kuma cuta ce da take da illa matuka yadda aka san kowace kansa kuma tana kisa matuka kuma tana yaduwa akwai ta da yawa a cikin al'umma ba wai ana daukar ta ba sai amma dai akwai ta da cikin a cikin jama'a da yawa
me ke haddasa wannan cutar
kamar sauran sankara mafi yawanci ba a san dalilin ta ba amma dai akwai wadanda aka ga cewa sun fi kamuwa da ita misali wanda suke da cuta down syndrome da muka yi magana a baya an gane cewa su kan samu leukemia nan fiye da sauran al'umma sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin wal Allah suna da alaka da leukemia din akwai irin radiation kamar irin wajen Hiroshima a Japan da aka yakin duniya aka jefa musu bomb din nan na atomic an samu karuwar leukemia sosai a wuraren kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikin su amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai ne ke kawo wannan leukemia ba
da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar
daji na jini.
Musamman a yara, kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauran nan haka, dan zazzabi, ciwon jiki, kasala da sauransu. Sai kasance kasusuwa musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu, sai kaga mutun yana magana cewar ciwo ya matsa masa. Idan aka je asibiti ana daukar jini aka gwada sai aga alamun ita wannan leukemia din.
Kamar tsawon wani lokaci take dauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jikin dan Adam?
To ba wai kwayar cuta bace, wani bangare ne na kwayar jikin mutum. Sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata. Saboda haka da wahala a ce ga ran da abin ya fara. Dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana, ko karancin jini, ko ciwon gabobin nan wani lokaci, ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasashi, ko kuma kasala da zazzabi haka, ko jini ta fata haka, kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar. Waɗannan su ne alamun da ke fara gani, wanda idan an je asibiti da an dau jini an gwada sai a ga alamu. Ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa, wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura, sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba za a gani sai a yi tunanin su wannan leukemia. In an gwada jini kuma sai a ga alamu a cikin jinin.
To likita, musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje amma jini ne a karkashin fata, akwai wani abu da ake yi wai shi burin jini sai jikin mutum ya yi burda-burda haka ya yi ja, shi menene?
To burin jini ba shi da alaka da wannan. Masu burin jini wani abu ne da jikinsu baya so, wanda da kuma jikinsu ya haɗu da shi za su yi wannan, kuma shi da ya zo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa, ba shi da alaka da leukemia din.
Suwa suka fi barazanar kama itaji na jini?
Yawanci yara, musamman daga shekara sama da ɗaya, kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma, amma akan iya samun ta har a manya, amma dai waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia din.
Likita, shin cutar tana da rigakafi?
Gaskiya babu rigakafinta, saboda ba kamar kwayoyin cuta ba ne misali da aka tabbatar. Akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaka da wasu kwayoyin cutar virus, akan yi irin wannan allurar rigakafin, amma leukemia sunan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan.
A bayananka a farko ka yi bayanin cewa cuta ce mai matuƙar hatsari, kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum?
Na ɗaya dai tana kisa. Kwayoyin cutar nan suna iya zuwa kowane ɓangare na jiki, suna iya lalata kowane ɓangare na jiki, suna iya shiga kwakwalwa misali, ya danganta ga wace iri ce, sannan kuma suna kashe kwayoyin jini. Akwai kwayoyin jini da ake cewa platelets, wanda suke taimakawa idan mutum ya rauni jini ya daina zuba. Akan samu wani lokaci su zama sun yi ƙasa yadda mutum zai iya zubar da jini ya dai kasance jinin ya ke tsayawa. Jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne, ko a ciki ko cikin kwakwalwa, wanda zai iya zama sanadiyar ajali.
Ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita?
To akwai magunguna, ya danganta ga wace iri ce. Misali akwai wanda ake cewa acute lymphoblastic leukemia, misali akwai wadanda ake yin canjin bargo a asibiti ne, manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki. Za a ba mutum magani sai an tabbatar cewar duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu, sai kuma a kashe bargo, sai kuma a samu wani bargo sai a yi a sa wa mutum, wato abinda ake cewa bone marrow transplant. To irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta, amma idan ba haka ba, matukar bargo yana sana'anto waɗannan kwayoyin jini, kuma suna da kwayar cutar, to kinga kenan ba za a ce an samu waraka ba, sai dai a ce an samu a likitanci abinda ake cewa remission. In an ba da magani su koma yadda jinin ba za sun zama ƙasa da kashi 5 cikin 100 na kwayoyin jinin nan. Akan sa mutane kan magani, sannan kuma akan bayan sun sha maganin daga lokaci zuwa lokaci ana duba su. Amma waɗanda ake iya yi wa bone marrow ɗin to su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu waraka.
Yaya ake jinyar mai fama da cutar?
To jinya ce mai wahalar gaske, kuma wadda ake kashe kuɗi matuƙa gaskiya, saboda yanayin kamar misali jinin da na yi bayanin cewa idan kwayoyin jinin nan suka yi ƙasa za a yi ta ƙarin jini, za a ba da magunguna wanda suna da tsada su ma, sannan kamar kwayoyin jinin da suke kawo jini ya daina zuba din nan platelet, za ki ga suna da tsada gaske. To jinya suna da wahala. To saboda yanayin cutar ta shafi kwayoyin jini da sauransu, garkuwar jikin mutum tana yin ƙasa. Yadda 'yan kananan cututtuka da bai kamata su tada hankali ba suna iya kawo matsala sosai. Misali idan aka samu mai leukemia din nan ya samu kanda ko ya samu chicken pox da sauransu, dandanan za su iya kamuwa da wannan cuta kuma za ta iya ajalin su, saboda haka garko jikin su tana yin kasa matuka, saboda haka illolin da yawa.
Yaya za a kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar a Najeriya?
A Najeriya ko da shi muna da matsala ta samun alƙaluma, saboda mutane da dama su kan iya fama da rashin lafiya su ma mutu da ita ba a san da ita ba, ko saboda ba sa zuwa asibiti, ko kuma asibitocin da suke zuwa din ma ba su da ƙarfin da za su iya bincika waɗannan cututtuka, saboda haka akan samu wannan matsalolin. Amma dai kusan duk wani babban asibiti idan ka je da zaka duba a rajista su zaka ga cewa ana samun irin waɗannan matsaloli.
To likita, wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin su kare kansu daga kamuwa da cututtuka?
To shawara farko shine idan mutum ya ga yana da ɗan zazzabi da ciwon kai da sauransu, ba wai duk kowane zazzabi ne ba yake kasancewa zazzabin cizon sauro ko kuma typhoid kamar yadda ya kusan zama mana al'ada. Saboda haka idan mutum yana da rashin lafiya da buƙatar je musamman in an yi maganin da ake ganin kamar ya cancanta a yi aka ga ba a samu nasara ba, to da buƙatar a je asibitin da ya danfi wannan, saboda a duba a tabbatar ba wata matsala ce babba ba, in kuma matsala ce babba akalla ai maganin ta kafin ta azzara.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu ga Zahar Aminu fage da wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Haruna Aiki Tela Malam Maduri da Adamu Habu Umar Yanga a jihar Jigawa, inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku bamu dama mu miƙa saƙon taya murna ga sabbin jagororin majalisun dattawa da ta wakilai. Muna fatan za su jajirce wajen samar da dokokin da za su inganta rayuwar talakan Najeriya. Sai daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa da jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, mun ji cewa shugaba Buhari a jawabinsa yana cewa zai raba 'yan Najeriya miliyan 100 da talauci a cikin shekaru 10. To wai shin abin tambaya a nan shine shekaru nawa ne suka rage wa baba Buhari ya kammala wa'adinsa, har ma ake ambata shekaru 10? To kuma menene dai? Mu dai ta malam ba ta wuce amin. Allah ya sa a raba 'yan Najeriyar ma baki daya da talauci, ba miliyan 100 kaɗai ba. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijjau, inda ya ce haƙiƙa jiya ne aka yi ranar demokradiyya a Najeriya, sai dai kuma har yanzu talaka bai sami ilimi ingantacce ba. Babu ruwan sha, babu hanyoyi masu kyau, asibitoci babu magani, sannan kuma babu wutar lantarki tsayayya. Don haka a wurin talakan Najeriya a rubuce demokradiyyar ke da tasiri, amma ba a zahiri ba.
To a gaida Zahar Aminu fage da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin ga Yusuf da takaitattun labarai.
To Malam Hafiz a takaice dai shine an lalata wasu manyan jiragen ruwa guda biyu masu jigilar man fetur da aka kai wa hari a yau Alhamis a kogin Gulf na Oman. Wata muhimmiyar mashiga ce ta zirga-zirgar jirage da ke wannan yanki na bakin Iran. Hukumar sufurin jiragen ruwa ta kasar Norway ta ce an kai har-harin sun ji tashin nakiya kusan guda uku waɗanda suka fashe a kan wannan jirgi nasu mai suna Front Alta. A bangare ɗaya kuma an soma wata gagarumar rawar daji ta sojoji daga ƙasashe 18 da tekun Baltic, sai dai kuma manyan jiragen da ke sahun gaba a cikin wannan atisaye ba waɗanda aka girke su bane na dindindin a tashar jiragen Turai da ke yankin.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji daga gare ku, shin wani irin kalubale kuke gani sabbin ƴan majalisun Najeriya za su fuskanta? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Tabi Abadi da ya hada shirin, sai kuma injiniyan mu Michel Dubowski, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun hadu insha Allah a shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.